sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Na wadda za mu kawo muku yau Litinin 26 ga watan Satumba shekarar 2022. Jama'a sai muna aikin gafara wato na'ura ce ta yi rikici. Amma a cikin shirin za ku ji cewa bayan farmaki da jiragen yakin Najeriya suka kai wa tungar ɗan bindigar nan Bello Turji a gabashin Shinkafi a jihar Zamfara. Ga bisa dukkan alamu ana zaban ɗarɗar a wannan yankin. A yau Litinin ne kuma tsofaffin sojoji a ƙarƙashin ƙungiyar ma'aikatan sojin Najeriya waɗanda suka yi ritaya suka fara wata zanga-zangar lumana a wato akan rashin cika musu alƙawura a wani wato buƙatu da suke da shi. Kamar kowane daren Litinin, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da wata kotu ta yanke akan wasu masu garkuwa da mutane a birnin Lagos wanda Shani Shaibu Malumfashi zai gabatar. Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararra cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine, biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matuƙar mahimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni, kuma mun bayyana hakan a fili. Abinda Blinken ya faɗa kenan a shirin 60 Minutes na gidan talabijin ɗin CBS a wata hira da aka yada a yammacin jiya Lahadi. Blinken ya kuma ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga ƙasar da ta yi amfani da su da ma wasu ƙasashen da dama. Martanin na Amurka na zuwa ne bayan da a makon da ya wuce Putin ya nuna alamar yiwuwar kai harin makaman nukiliya yayin da ya buƙaci ƙarin dakaru 300 su taimaka wa Rasha a yakin da ta kwashe wata bakwai tana yi a Ukraine. Wannan na zuwa ne bayan kuma bayan da Rasha ta samu a fagen daga inda dakaran Kiev ke sake kwace yankuna da dama a arewa maso gabashin Ukraine da Rasha ta kwace a farkon yakin. Wani ɗan bindiga a Ajax, babban birnin jamhuriyar Udmurtia da ke Rasha, ya kashe akalla mutane 15 ciki har da yara 11. Wannan shine harin harbi na hudu a makaranta a yankin a cikin watanni 15. Wani kwamitin bincike na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa an bayyana maharan a matsayin Artem Kazantsev, wani ɗan kimanin shekara 30 da haihuwa wanda ya kammala karatunsa a makarantar mai lamba 88, makarantar da ke da ɗalibai daga ajin reno har zuwa ajin ƙarshe na sakandare. Dan bindiga wanda wasu kafafen yaɗa labarai suka ce ya sanya riga mai tambarin swastika da ake yawan alakantawa da sojojin Nazi take yanke harba kansa har lahira a wurin da ya kai haran. Bayan haka cikin mutane 24 da suka jikkata akwai yara 22 a cewar kwamitin binciken. Kwamitin ya kuma sanar cewa babbar cibiyar bincikensa da ke birnin Moscow na gudanar da bincike akan harban. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iran ta kama masu zanga-zanga sama da 1,200 a cewar jami'ai a yau Litinin, a wani mataki da take ɗauka kan zanga-zangar dare da aka kwashe kwanaki 10 ana yi ta nuna ɓacin rai akan mutuwar wata matashiya 'yar ƙabilar Kurdawa mai suna Mahsa Amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda. Akalla mutane 41 aka kashe yayin da Iran ta girke jami'an tsaro masu tarin yawa domin hana zanga-zangar da mutuwar Amini mai shekaru 22 ta haddasa, biyo bayan kama ta da aka yi bisa zargin saba tsauraran dokokin sanya hijabi da sutura da ta dace a Iran. Zaman doya da mai tsakanin jamhuriyar ta musulunci da kasashen yammacin duniya ya ƙara zafafa a daidai lokacin da Jamus ta kira jakadanta a Iran. Kwana ɗaya bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta nuna rashin amincewa da yawaitar amfani da ƙarfin tuwo a ƙasar. Bayan haka ita ma Tehran ta kira jakadunta a Birtaniya da Norway. Zanga-zangar ta sake barkewa a duk fadin Iran cikin dare, yayin da wasu masu zanga-zangar a Tehran da ƙarfi suka yi ta kiran mutuwa ga mai mulkin kama karya, suka kuma buƙaci a kawo ƙarshen mulkin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei ɗan shekara 88 da ya kwashe fiye da shekaru 30 yana mulki. Kamar yadda wani bidiyo da ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Iran mai shalkwata a Oslo ta yada. Guguwar Noru ta afkawa arewacin ƙasar Philippines a yau Litinin, inda ta yi sanadiyar kisan masu aikin ceto 5 ta kuma haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki, lamarin da ya sa akan tilas jami'ai suka rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati a babban birnin ƙasar da kuma wasu larduna. Guguwa mafi ƙarfi da ta shafi ƙasar a wannan shekarar ta sauka a gabar tekun garin Bordeaux da ke lardin Quezon kafin daren jiya Lahadi. Daga nan ta rage ƙarfi a yayin da ta bi ta yankin Luzon a cikin dare, inda aka kwashe dubban mutane zuwa cibiyoyin tsugunan da jama'a na gaggawa. Wasu da ƙarfi aka ɗauke su daga wurin. Gwamna Daniel Fernando na lardin Bulacan da ke arewa da birnin Manila ya ce masu aikin ceto 5 da ke amfani da wani ƙaramin jirgin ruwa don taimakawa mutanen da suka makale sanadiyar ambaliyar ruwan, wani bango da ya ruguje ya fada musu abinda ya sa suka nutse a cikin ruwa.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan farmakin da jiragen yakin Najeriya suka kai wa tungar dan bandigan nan Bello Turji a gabashin Shinkafi a jihar Zamfara, bisa ga dukkan alamu daga neman gyaran gida ana neman rasa ido. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Troops also conducted operational activities in villages, communities and towns in Sokoto, Katsina, Kaduna State, Zamfara, in the northwest zone of the country.
Director Chibiyar Samar da Bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Danmadami, ke ƙarin bayani dangane da hararan da sojojin Najeriya ke kaiwa ga 'yan bindiga daɗi a jihohin Sokoto, Katsina, Kaduna da Zamfara. Dai bayan nan, jiragen yakin Najeriya sun kai farmaki a tungar hatsabibin ɗan bindigan nan, wato Bello Turji, da ke gabashin Shinkafi a jihar Zamfara. Jiragen yakin sun rusa gidan ɗan bindigar tare da kashe wani adadi da mutanen da ke wurin. Tosai dai kuma, ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar ta Zamfara sun ce farmakin na jiragen yaki ya bar baya da ƙura.
Sunana Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma memba a cikin babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. Idan har gwamnatin tarayya tana so ta yi amfani ƙarfin da Allah ya bata domin ta fatattaki wa'innan 'yan fashi, to gaskiya magana su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su saki daga kafa ba, daga kafa sai an yi kamar wata guda ana kai hari, amma a je a kai hari kwana ɗaya kwana biyu a dawo, to mutanen nan fa ba kashe su ake ba, ba kare su ake ba, za su saki dawo mana mu kuma talakawa mu sha wahala, ko kuma ma in suka kama musu kashe mu, ko kuma su zo su yi kan baiwa da wabi su yi ta halbi hali. Don haka abun da ya faru kenan a Shinkafi, an kai hari amma harin aka yi kwana biyu ana kai harin, harin nan bai isa ya wargaza duk mutanen nan, kuma mutanen nan za su sun je haushi suka zo sun je maberaya suka kashe mana mutum hudu, ajiyawa suka je suka kashe mutum hudu, suka je suka tare ambulance wanda take doka mara lahiya tana kaiwa guso, kuma suka tare suka halbe wanda aka doko bai da lahiya. Akwai motoci guda uku da suka biyo hanya za su zo a Shinkafi, duk an juye su an tafi da su.
Ibrahim Ahmad Janyau jagora ne na wata kungiyar da ke fafutukan samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara.
Sojoji suka yi barin wuta ga waɗannan mutane masu addaba al'umma. Kaji hirar da aka yi da shi Turji ɗin da kanshi na cewa lalle an rusa gidansa, an kuma kashe mutanensa da kuma iyalansa da yara da ƙanana. So babban matsalar da za ta shahi mutanen yankin Shinkafi, Zurmi, birnin Magaji guda juce. Gwamnati ta yi wannan aiki, ya kamata a ce akwai abin da zai ɗore na wannan ayyukan daga sojojin ƙasa tunda ita ta yi amfani da sojojin sama ne amma yanzu mutane sun riga sun yi noma an zo an tada wannan an tada waɗannan mutane da suka yi sulhun tada gwamnati da aka ce an samu zaman lafiya a wannan yankin har mutane suna zuwa gona to yanzu an bar su tare da mutanen nan gwamnati bata sake komawa ba ta yi barin wuta ga mutanen turji bata koma ba kuma ta dauki wannan abun ya zama sustainable aka ci gaba da yi ne ya dure so lalle al'umma wannan yankin yana da wahala yau su koma gonakin su kuma dauki kayayyakin gonakin su
kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta a hedkwatar tsaron Najeriya ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton a yau litinin ne kuma tsofaffin sojoji karkashin kungiyar ma'aikatan sojin Najeriya wadanda suka yi ritaya suka fara wata zanga-zangar lumana inda suka mamaye helkwatar ma'aikatan tsaron kasar wanda ke birnin Abuja a wani mataki na nuna bacin ransu da kuma kira ga gwamnati bisa rashin cika alƙawura da aka musu na biyan wasu haƙoƙinsu wanda a baya ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da abiya su tare da umurtar samar da wani sabon sashi da zai rika kula da haƙoƙin tsofaffin sojojin a ma'aikatar ta tsaro daga Abuja ga rahoton wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran
jama'a kamar yadda muka riga muka ga muku tun farko sai amana aikin gafara wato na'urar ce ta rikice mana amma yanzu za mu kawo muku rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana daga birnin Abuja
Wannan zanga-zangar da ita ce karo na uku da tsofin sojojin suka taba yi a wani mataki na neman gwamnati ta biya musu hakkokinsu na allowance da zai taimaka musu su gaba a banza suka yi aikin sadarkarwa a yayin kare martabar kasar a baya ba da kuma tallafawa iyalansu ta hanyoyi da dama da ake ganin zai hana sojojin yin amfani da dabarun da suka koya a baya ta hanyar da bata dace ba. Master Tolda Victor na daga cikin tsofin sojojin da suka gudanar da zanga-zangar.
Wannan kudin a riga gan approve din shi. A ba ma mutane ku an gagara yanzu a tsakanin wani yanzu haka mutane suna ta mutuwa kawai na hawa don ka duba na karkashin wannan mu ba wanda is yana kasa da shekara 60 dukkan mu daga 60 zuwa sama yana da kewa haka hakkin su ne fa mutu ya fada ma kasar nan shekara 35 a hana shi hakkin shi yana da kewa kuma ka ba yanzu wannan baka biya su ba da su fada baki da kidnapper su tare hanya su tare komai da komai don me don ga hakkin su ka hana su kuma suna jin yunwa yanzu wasu yawansu su yaran su ba su je makaranta ba ba su je makaranta ba
a wannan zanga-zangar dai ba a bar matan ɗan mazan jiya sojojin da suka mutu a baya ba inda su ma suka shirye yin barcin dare idan hakan ya kama kamar yadda Mary Otto Abila ta shaida mana cewa ba za su daddara wajen ganin an biya su hakkokin mazajen su ba
mu ma mun zo saboda a taimaka mana mu gauraye ne dukan mu mata yanda muke zama anan dukan mu gauraye ne ba mai miji mazajen mu sun mutu shine shi chairman namu ya ce mana to mu zo tunda akwai hakkin mazajen mu a ciki bukatar mu na so a dubiye mu ne a biya mana bukatar mu don iyayen mu suna shan wahala mu karan kanmu mu yanzu aka ba mu da gida haya ne ake yi ba mu da wajen zama muna wahala kwarai da gaskiya mun zo ne a tosaya mana saboda a ba mu hakkin mazaje mu don wahalan yayi mana yawa
biyan tsofin sojojin da kuma samar da wani sashi da zai riga kula da harkokin da suka shafe su na daga cikin sauye-sauyen da shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci ma'aikatar tsaro ta yi inji Ibrahim Muhammad wanda ya ce har yanzu ba su san inda kudaden da aka ware domin wannan aikin suka shiga ba
abinda muke buƙata kudin nan wanda shi kansa Buhari ya approve bayar a biya mu bamu san ga inna wajen kudin ya matsale ba shine muke so dan Allah a kuso mana da wannan kudi a biya kafin mu mutu a ba mu iyalan mu ciki dadi su san mun yi aikin sauki
tsofin sojojin da karkashin kungiyar ma'aikatan sojin Najeriya da suka yi ritaya sun zargi ministan tsaro Manjo General Bashir Magashi mai ritaya da rashin kula da halin da suke ciki batun da Mrs Tolu Boss Mustafa babban shugaba ta gudanar da ayyuka a ma'aikatar ta ce ba haka lamarin yake ba domin ministan na da masaniya kan matsin da suke ciki tana mai cewa rashin fahimta ce kawai dake tsakani.
I want to say that the ministry is very much aware of your complaints.
A cewar ta abinda nake gani ke tada hankula a nan shine yanayin da za a biya kudin da kuma tsarin da za a bi wajen biyan kudaden.
It is really what is the bone of contention now.
Illa rashin biyan tsofin sojojin hakkokin su na iya jefa da dama aikata munanan lufuka da suka shafi tsaron kasa inda wasu lokutan ake zargin wasu daga cikin waɗannan sojoji da suka yi ritaya da hannu cikin kawo matsalolin tsaro a cewar masana harkokin tsaro a Najeriya Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Ta gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da wata kotu ta yanke akan wasu masu garkuwa da mutane a Lagos wanda Shahin Sani Sha'ibu Malumfashi ya shirya mana.
A Najeriya, wata kotu ta musamman da ke sauraron ƙararrakin manyan laifuka da ke can Ikeja a birnin Lagos ta yanke wa kasurguman mai garkuwa da mutanen nan Chuku Dimeme wanda aka fi sani da suna Evans tare da abokin shi umancinsa Victor Adoba hukuncin ɗaure shekaru 21 bisa laifin da suka aikata na haɗa kai tare da yin garkuwa da Sylvanus Hafia tare da amsar kuɗin fansa dala Amurka 420 daga iyalansa. Mai shari'a Oluwatoyin Taiwo ta tabbatar da laifukan da Evans da Adoba suka aikata inda ta same su da laifuka hudu na haɗa kai da garkuwa da wani ɗan kasuwa mai suna Donus Duru babban daraktan kamfanin Maidom Pharmaceuticals Limited. Mai shari'a ta ce shi wanda ya shigar da ƙara ya gane waɗanda suka yi garkuwa da shi. Kana Evans ya tabbatar tare da bada haƙuri ga jami'an caji ofis ɗin da suka tuhume shi gabanin bayyanarsa a kotu ba tare da wani tirsasawa ba wanda ya amince da haka. Video kuma ya nuna yadda ya musu bayani na irin hararren da ya kai a banki inda ya saci miliyoyin naira. Arba yau, Evans Chukwu Dineme, wanda ya mallaki dubban miliyoyin naira a asusun shi na banki wuri na gugun wuri. Abokin aikinsa yana sanya kayan soja ne a duk lokacin da za su fita yin fashi ko kuma garkuwa da jama'a idan su sami wucewa shingayen tsaro ba tare da wani tuhuma ba. Galibi ne waɗanda aka yi garkuwa da su sukan yi bayanin irin azabci da kuma tursasa wanda ake masu a hannun 'yan ta'adda, wanda a wasu lokutan ma su masu garkuwan da su suke ɗaukan wannan bidiyo don a tura wa 'yan uwan mutum don hakan ya tilasta musu faɗi tashin da za su kawo kuɗin fansan da aka ce su kawo. Ga wanda ka ciki.
My uncle said so.
No.
I told my uncle. Come and sell everything and pay the rules.
No, I speak slowly.
Send everything I pay the rules. Bring his money on the 10th of July. Simple. That is why I'll be alive.
Su kuma wannan rukuni na waɗanda har yanzu suke hannunsu ne a can dawa, ga kuma abinda suke faɗi.
Waɗannan majaje namu da ɗan uwanmu sai mu kira yuwanmu su duba halin da muke ciki a yanzu. Ruwa, rana, iska, sanyi duka a kanmu yake ƙarewa, ga yunwa, ga ɗauri, ga duka. Su taimaki rayuwarmu don girman Allah, ga rashin lafiya, ƴaƴa ba su da lafiya. Su taimaka mana don girman Allah, su taimaki rayuwarmu. A duka, kayan mada azaba ta sahi da bai
sami
da wani nanar da wani. Don Allah ku taimaka mana, ku taimaki rayuwarmu bayan Allah da yawa. Da abokan arziki don girman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Kowane hali ƴan uwa da dangi suka shiga na waɗannan bayan Allah ko kuma abin da za su ce game da wannan lamari.
Mu taimake su da addu'a, na kalli tashin hankali, ai bacci da asuba na koma na kwanta, ka aiko min da wannan abu na gani. Ya Allah ka kawo ɗauki. A taimake su da addu'a, Allah ya kubutar da su da dukkan waɗanda suke irin wannan hali da suke ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mun tuba Allah, Allah mun tuba Allah, ka dube mu da idanka na rahama, ka yi mana wannan masi.
Hadiza Kehari da Ibrahim Sama'ila yara ne ɗan ƙasa da shekara 16 da haihuwa, wanda ƴan ta'adda suka kashe masu iyayensu tun suna yara ƙanana, amma kuma har yanzu ba su manta da wancan abin da ya faru da iyayensu ba. Kamar dai bayanin da suka yi wa editanmu Haruna Shehu Marabanjas a hirar da ya yi da su wata ziyarar da ya kawo Najeriya da ta kai shi makarantar da suke karatu a can birnin Sokoto, wato UK Jarma Academy. Farko ga Hawa.
Sai ya ji an ce Kyari ana kiranka, ko da ya fito sai an ka buge shi da bindiga a hambata. Bai rasuwar lokacin sai an ka ce bari a nunuwa mamata, da an ka kawo shi sai ya kalle ni ina wasa, shikenan ya rasu.
Shi ma Ibrahim Ismail ya ga yadda aka kashe mahaifin shi.
Mun taho tare da shi daga gurin kasuwa, sai ya shiga mota muna dawowa bakin ƙofar gida. Aka ce mushi ya koma, Boko Haram sun shigo unguwa. Ko da ya taho sai Boko Haram suka kama shi, suka yanka mushi kan shi, suka cire mushi. Sai ni ne kuka na gani da haji. Ina girma ina so na zama soja, rama abin da suka yi babana.
To idan ko har Ibrahim wannan abin ya kona mai rai da yake tunanin in ya girma zai shiga soja don ya rama, kun san wannan al'amari ba ƙarami ba ne. Jinkiri wajen yanke hukunci da kaɗufuri da kuma ba na'iyan da kan biyo baya suke assasa ci gaba da aikata muggan laifuka a ƙasar nan, a cewar wani da Nasiru da sunansa. Shin komi masu kula da harkokin rayuwa na yau da kullum za su ce game da wannan hukunci na ɗaurin shekaru 21 ga irin wannan laifi da suka aikata?
Sunana Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, ta shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya da ake kira Northern Consensus Movement. To hakika wannan al'amari mu dai musamman duk inda dan arewa yake, idan aka yi magana da ta shafi kidnapping, garkuwa da mutane, abu ne wanda yake tsoratarwa, yake fadar da gaban dan arewa. To yau sai gashi a ce shi wannan Evans din nan da shi da abokin ta'addanci shi a ce awal laifukan da suka aikata na sace-sacen al'umma da garkuwa da su da suka yi da kuma kudin sa da aka karba da wanda akwai shaida zahirin cewa wasu daga cikin mutanen nan an kashe su, sun mutu iyalansu kuma suna nan a raye, a ce hukuncin da aka yanke musu shine shekara 21, wanda idan da ka dauka wata kasa ce wadda ba Najeriya ba, ka dauki kasashe irin su China, irin su North Korea, irin su South Korea, irin su Japan, su Singapore, mutumin da ya kace irin wannan laifin an san irin hukuncin da ake mishi, jini da jini ne, kai da kai. Idan kai sanadiyar rasuwar wani, wannan kai ma ya zama to sanadiyar da zai sa a kashe ka a hukumance, amma sai aka yi masa daurin shekara 21. To ba ma wannan kawai ba, mutumin nan idan ka ganshi bai kama da wani mutumin da shike ya aikata laifi ko kuma wani mutumin da shike zaune a cikin wani yanayi na matsatsi, a ce yana gidan yari ne kusan shekara 3 ko 4 kafin yanke hukuncin nan, amma in ka ganshi za ka ga haski yake, za ka ga yana sheki, za ka ganshi yayi jajjawur a koshe, babu wata alamar damuwa ko dugunzuma ko tashin hankali a tare da shi. Wannan al'amari ne abin dubawa, abin da ya kamata a ce an mai da hankali akai. Mutumin ta da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, kuma an same shi da laifin aikata wannan, wanda shi ne yasa har kotu ta yi mishi wannan hukunci na daurin shekara 21 shi da aboki aikata laifin shi. Amma kuma a ce wai abin da za a iya ma mutumin da ya yi irin wannan kenan, ya ake tunanin iyalai da ƴan uwa na waɗanda suka aikata wannan laifin za su ji ko za su kalli irin wannan hukunci? Hakika wannan abin yana da ban takaici kwarai da gaske.
Wannan hukunci daidai da laifin da suka aikata ba. Waɗannan mutane su ɗauki ‘yan mata wanda ba su aure ba, su kai su daji, su yi masu daji, su sa masu cuta, su yi masu ciki, sannan su sako su waɗanda ba su da kuɗin da za su biya. Yanzu akwai yara guda uku da ke hannunmu. Ta farko ta haihu, an mata CS, ta rasa rayuwarta. Ta biyu ta haihu, ta rasa ɗan da ta haihuwa. Tana kuka, tana naƙuda, tana kuka bakin cikin abin da yake samun, tana cewa ya Allah ka ɗauki rayuwa, ko banka da imani sai kai kuka. To ya waɗannan mutanen za su ji da aka wulakanta rayuwarsu? Wasu suka rasa rayukansu, wasu suka tozarta a ce a yanke wannan hukunci. Anya gwamnati ta yi mana adalci?
Wani hamzari ba gudu ba, wanda kuma ya auku a kasar daular Larabawa, wato Dubai, babban darasi ne game hukunta a duniya baki daya. Wani magidanci ne ya yi wa wata 'yar shekara 5 da haihuwa fyaɗe har ta mutu. Nan take aka kama shi dumu-dumu tare da jami'an tsaro, aka ganshi yadda babu ma wani zancen bukatar wani dogon bayani. Aka ɗauke shi a mota ana kaɗa jiniya, aka ratsa da shi tsakiyar unguwarsu a kan titi, aka fito da shi da ankwa a hannu. Aka harbe shi har sau uku, nan take aka gama da shi, aka kuma sa janwe irin katafilan nan mai ɗaga kaya ta kai shi Bene na 10 idan ana gini, don kowa ya gan shi na cikin gida da na cikin ɗakuna masu gan shi, don hakan ya zama darasi ga jama'a. San Shaib Malafashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Sha'ibu Balumfashi da wannan rahoto na musamman da ya mana. To jama'a, ina jin iya abin da za mu iya kawowa kenan. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine, biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar mahimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni, kuma mun bayyana hakan a fili. Abinda Blinken ya fadawa shirin 60 Minutes na gidan talabijin din CBS kenan a wata hira da aka yada a yammacin jiya Lahadi, Blinken ya ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga kasar da ta yi amfani da su da ma wasu kasashe da dama. Wani dan bindiga a Egypt, babban birnin jamhuriyar Udmurtia da ke Rasha, ya kashe akalla mutane 15 ciki har da yara 11. Wannan shine harin harbi na hudu a makaranta a yankin a cikin watanni 15. Wani kwamitin bincike na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa an bayyana maharan a matsayin Artem Kazantsev, wani ɗan kimanin shekara 30 da haihuwa, wanda ya kammala karatunsa a makarantar mai lamba 88, wanda ke da ɗalibai daga ajin reno har zuwa ajin ƙarshe na sakandare. Ƙasar Iran ta
to iya abin da za mu iya kawo muku kenan. Allah ya yarda da safe kuma za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri, kamar yadda muka riga muka jimi afuwa na na'ura da muka samu tangardin na'ura. To in Allah ya yarda za ku ji ƴan uwanmu gobe da safe, komi na nan garraɗan Allah ya so ya yarda. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wurin haɗa shirin da kuma wanda suka mana kokarin wurin saita na'ura, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. Mu kwada lafiya, Allah ba mu alkhairinsa. Amin summa amin. Salamu alaikum.